نحمده ولا نستعينه ولا نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معي أخي الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنا أيها الله سبحانه وتعالى بوديا يسعد باب دام الحدوى أو كل ون لوك شيء البركة ون مثلا شيء تار البركة أو أن وتا مجلد البركة وتا رمضان يوم تيا أو أن وتا شكرا تدبو دير في يوم دار بيو ون كمي كلي ديجا شدا وتا شدا وتا بيار shekara ta 2019 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan tagomashi da ya mana ya ba mu tsawon rai har muka zo wannan rana, ya kuma ba mu koshin lafiya har za mu iya halartar wannan wuri da ci gaba da abinda muka saba yi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Babu shakka, kamar yadda koyaushe muke faɗa ko muke tana da dawa, babu wata ni'ima da ƙanƙarar zai rayu a cikinta wadda za ta ɗore masa ya ji daɗinta a nan, kuma ya more ta a ranar gobe kiyama, kamar ni'imar rayuwa a cikin wato farfajiyar Al-Qur'ani. Al-Qur'ani ba ƙaramar baiwa ba ce, falala ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar wa ɗan adam, wanda da shi ne ɗan adam yake rayuwa, da shi ne ɗan adam zai samu haske, hasken da zai yi tafiya da shi a nan cikin duniya, kuma hasken da zai amfane shi a ranar lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. La ta'kika wa la haske littafi ya zo muku daga Ubangiji, daga Allah. Ya ji bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam, Allah yana bin yana shirye da duk wanda ya bi yardarsa ta hanyar wannan Al-Qur'ani, ya shirye da shi hanyoyi na aminci. Allah subhanahu wa ta'ala yana fitar da mutum daga cikin duhu zuwa ga haske na wannan Al-Qur'ani, ya shirye da shi tafarki wanda yake madaidaici. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga Ubangijinku, kuma mun saukar muku da wani haske mabayyani. Allah yana cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa la iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta Al-Qur'ani da haske, wanda da shi ne mumin yake haskaka rayuwarsa, yake sanin ina zai saka fassa. Rayuwa a cikin Al-Qur'ani ita ce rayuwa. Barin Al-Qur'ani da watsi da shi da rashin karanta shi da aiki da abin da ya zo da shi, wannan mutuwa ce, kuma wanda duk yake haka matacce ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Ubangiji da yake matacce muka raya shi, muka sanya masa haske da yake tafiya da shi cikin mutane, zai zama daidai da wanda ke cikin duhu, ko dubbai ba zai iya fita daga cikinsu ba, ba za su zama daidai ba. Da haka ba ƙaramar ni'ima ba ce da Allah subhanahu wa ta'ala yau bayansa suke karanta Al-Qur'ani, suke bibiyar ma'anarsa, suke ƙoƙarin aiki da shi. Ramadan wata ne na Al-Qur'ani, a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani karo na farko zuwa baitul izza, wanda take saman duniya ta farko kamar yadda yake cikin asar da Abdullahi dan Abbas kuma Allah ya yi wannan a cikin dare da lailatul qadri wanda dare da lailatul qadri sanin kowa da cewa yana cikin wata gaba Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka wannan dare na lailatul qadri shi ne dare mai albarka ki Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani zuwa ga sabon duniya ta kusa a wani guri da ake kira baitul izza daga nan kuma Allah ya fara saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan shi yasa yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan daga wannan wata ne na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haduwa da jibril a wannan wata yana bitar alqur'ani tare da shi duk sallar ramadan yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan hadu da jibril alaihi salam domin su bita alqur'ani har ya zama to shekarar ta karshe wanda daga ita koma ga Allah jibril ya zo sau biyu su bita alqur'ani wanda wanda yake nuna maka falalan dagewa da karatun alqur'ani a cikin wannan wata da bibiyarsa da bitarsa da karanta shi da lalata shi shi yasa aka shar'anta mana bayan azumi ka shar'anta mana qiyamul layl sallar tarawih sallar tahajjud da da'an san cewa da alqur'ani yake yi za a tsaya a ciki a karatun alqur'ani da duk wanda yana nuna maka karfar alaƙa da take tsakanin wannan wata da alqur'ani da haka duk wani wanda ya zanto wannan wata ya zo bai karfafa alaƙarsa da alƙur'ani ba to babu shakka wannan ya yi asara ya tashi kuma zai yi wahala ya iya kusanta alƙur'ani a rayuwarsa idan har ya kasance irin wannan wata da yake da alaƙa da ƙur'ani ta kowane ɓangare bai haɗa shi da alƙur'ani ba to babu kuma wani wata da zai haɗa shi da alƙur'ani wannan ta sa ka ga Allah subhanahu wata'ala ya shirya da wani al'umma da sauran al'ummu musulmi a ko'ina wajen rungumar alqur'ani da karanta shi da bitansa da bibiyar ma'anoninsa a cikin irin wannan wata kafafen yaɗa labarai sukan ba da lokuta masu yawa masu dukiya sukan fitar da dukiyarsu don su ga cewa an yayata karantar alqur'ani a cikin wannan wata an saka shi inda za a bi shi birni da ƙauye gida da waje wanda suka samu zuwa masallaci su ji wanda ba su samu zuwa wurin karatu ba suna gidajensu su ji wani abin a yi wa wannan al'umma wato murnar ta ne sai a ta murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan iko na yadda za a yayata alqur'ani fiye da yadda suke zato a cikin wannan wata duk da cewa akwai waɗanda zuciyarsu take cike da kiyayya da ci gaban musulunci wanda sun fi so su ga cewa sha'anin addini ya koma baya amma da sha'anin rayuwa ta yau da gobe ta ɗan adam ta zama ita ce farko wanda musulmi mai hankali wanda ya san manufar da Allah ya sa ya yi shi a bayan ƙasa ya san komai da yake yi a bayan ƙasa tallafi ne don ya samu damar bautar Allah ya samu fahimtar Allah da cinmu da shanmu da baccinmu duk muna yin su ne domin bautar Allah ba muna rayuwa bane don mu ci mu sha mu yi bacci mu more rayuwa ta duniya Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta ba bauta ita ce gaya ita ce manufa ta ƙarshe da su sa Allah ya yi halitta ta halicci sama da ƙasa don wannan ita ce amanar da Allah subhanahu wataala ya ɗora a wuyan mutane da aljannu kawai da aka iya haƙuri da komai wajen sanin Allah da bautarsa wasu har suka suke yi cewa ya za a yi masu kuɗi su riƙa fitar da kuɗinsu a ramadan ana ta sa tasiri nan da can ba za su kawo kuɗinsu a rabawa wa talakawa ba gashi nan ana fama da yunwa kai ka ce yaɗa alqur'ani da karantarwa alqur'ani ita ta hana mutane a ciyar da masu da mabuƙata saboda Allah sanya karatuttuka a cikin gidajen kafofin watsa labarai su suka hana a taimaka talaka wannan ne ya sa ba a taimakon talaka saboda in aka daina wannan sai a ga a taimakon talaka ada a taimaki mara shi haka wannan wani wata tsuntsatacciyar fahimta ce ko dai jahilci ko kuma mummunar manufa da take cikin zuciya me zai hana ka ce a yaya ta karatun alkur'ani a kuma taimaka wa bukata duka ba haka ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwa da nan wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan hadisin abdullahi dan abbas abinda yake annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta idan ramadan ta zo kuma ya kowane lokaci kyauta a dai a cikin hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake jibril yana addu'a da shi dan su yi mudarasa alqur'ani kuma haka me zai hana a lokaci guda kace ayi wannan ayi wannan amma ka ce a daina wannan saboda ayi wannan kamar idan aka daina wannan to sai a ci sai wannan zai yi in ana yin wannan wannan ba zai yi ba to ko dai mutum yana faɗar yin wannan maganganu dan jahilci ko kuma a da ban san akwai wani kulli a cikin zuciyarsa dangane da alqur'anin kansa saboda haka yana ganin ana fifita alqur'ani akan ci da sha saboda haka shi abin yana damun ka da a shi wasu ba su ci ba ba su sha ba amma ita ya da karantarwa a Qur'ani dan me za a yi haka ina jin tsoro da a ce waɗannan mutane suna nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka haɗa kai a garin Makka akan cewa a daina tayar masa a daina tayar da su shi da musulmi da suka imani da shi a lokacin a hana su ci da sha a rufe su a cikin hanyoyin da ke tsakanin duwatsu ba ci ba sha ba abinci har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina karantar da alqur'ani ya daina fadar sa a cikin jama'a ya daina yada shi in ana so in suna so su samu rayuwa mai daɗi aka shekara guda shir har sai da ta kai musulmi suna tona ƙasa su samu busasshen ƙashi su daka su ci saboda yunwa ina tsoron irin mai waccan magana da yana nan da ya zargi dagewa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi akan sai ya ci gaba da yaɗa alqur'ani ce dan me ne zai dage akan wannan ga mutane za su mutu da yunwa ba zai hakura zai bar karantar da alqur'ani din don mutane su samu abinci saboda shi abincin a gurin sa yana gaba da karantarwa da watakila yana cikin masu zargin ma yake sallallahu alaihi wasallam cewa saboda sai ya karanta mutane alqur'ani dan bai zai janye ba sun karanta alqur'ani ba dan mutane su samu abinci su samu abin sha zai da dazzama cikin yunwa saboda shi a wajen sa ci da sha yana gaba da addini yana gaba da rayuwa duk ilwar alqur'ani da an san cewa addini yana gaba da komai idan za a rasa komai to yana zuwa da sauki idan har addinin mutum ya yi saura amma idan dai za ka rasa addinin ka komai aka baka komai ka samu a duniya babu shakka ba ka samu komai ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada jagora cikin irin wannan lokaci muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa alaƙar mu da alqur'ani ubangiji ya ba mu kyakkyawan fahimta a cikinsa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta ya zama da mabudin alkhairi ga wannan al'umma da sauran musulmi gaba ɗaya ya zama da hanya ta yayewar dukkan damuwarmu ta cikin gida da ta waje abubuwan da suka shafa mu ubangiji subhanahu wataala muna tawassuli da irin waɗannan majalisai da irin waɗannan lokuta ubangiji ya kawo mana sauki a cikin su wata al'amari da ya addabe mu muka rasa yadda za mu yi da shi muke ta ainihin ihu da kakanuka yi a kan sa ubangiji ya kawo mana mafita muna tawassuli da irin wannan lokaci da irin wannan ibada da muke yi Allah subhanahu wataala ya karba mana mun tsaya a cikin suratul Taha aya ta 56 nan za mu tashi saboda haka za mu karatu wasu ayoyi daga ɗan'uwa mana Abubakar sallallahu alaihi wa sallam shiga tafsira
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
بلا شكين سورة ضحى ولا سورة كما يدى متفتاة سورة جلسكي تتبتت تذكير اللمشي zamanzan cin da Allah subhanahu wataala yake yi wa yake aiko wasu bayan sa da shi wannan manzanci da wannan annabci gaskiya ne kuma ubangiji subhanahu wataala yakan ba wa waɗannan annabawa da waɗannan manzanni ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar su da tabbatar da gaskiyar waɗannan annabawa da abin da suka zo da shi shine zai yi wa mutane jagoranci zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala da bautar sa shi kadai da kakkaɓe bautar zuwa da ba Allah ba sanin tabbatar da bambanci mai nisan gaske mai tazarar gaske tsakanin annabci ko kuma mu'jizar annabawa da kuma aikin sihiri ko aikin matsafa dukansu wasu abubuwa ne da suka ba mutane mamaki yayin da suka gansu abubuwa ne waɗanda suka saba al'ada za a ga abinda ba a saba gani ba yana faruwa za ka sun yi tarayya cikin irin wannan amma kuma sun sha bambam tsakanin abinda annabi zai zo da shi na mu'jiza da kuma abinda boka ko matsafi zai zo da shi na sihiri wancan wani abu ne da yake nuna goyon bayan ubangiji subhanahu wataala ga shi wannan annabi wannan kuma abinda matsafi yake zuwa da shi aiki ne na shaitani wancan abinda annabi zai zo da shi na mu'jiza wata aya ce da take jagoranci zuwa ga tabbatar da gaskiya abinda kuma boka ko matsafi zai zo da shi wani abu ne da yake kokarin wato yaudarar mutane da shi domin ya dubiyar da su cikin halaka saboda haka akwai tazara da bambanci ba dangane da tsakanin aikin annabawa da kuma aikin makafa wannan aya wannan sura tana nuna bambanci tsakanin irin wannan kamar yadda muke gani a cikinta daga kissar annabi Musa alaihi salam sannan kuma tana nuna tana karantar da mu cewa duk wanda ya ce zai tsaya ya ki Allah subhanahu wataala ko ya ki addinin sa to shine a ƙasa babu inda zai ci ubangiji subhanahu wataala zai nuna wa mutanen sa ƙarshen sa zai wadatanta za mu duk wanda muna karanta shi a cikin kissar annabi Musa alaihi salam da Allah subhanahu wataala ya koro tun daga farkon wannan sura har kusan zuwa ƙarshen ta sai ayoyin ƙarshe kuma ubangiji subhanahu wataala ya jan hankali zuwa ga wato jin tsoron ranar lahira ranar rabuwa da Allah wanda duk ya bi annabawa ya kubuta wanda kuma ya kibin annabawa ya kibin abinda suka zo da shi na wahayi wannan kuma shi ne zai kwana ciki kuma Allah subhanahu wataala a ƙarshen aya ya nuna cewa ubangiji ya aiko da annabawan nan ne da mu'jizozin da ya ba su don ya yanke hanzari ga wani kada ya zo ya ce da ya hana Allah bai aiko musu manzo ba ya sa ba aiko musu ayoyi ba da aida sun bi sun gaskata Allah ya aiko da annabawa da zai yi zan babu wani wanda zai je ya tafa wa Allah hujjar cewa shi bai sani ba Allah ya aiko da masu sanar da shi domin karanta kissar farkon kissar annabi Musa alaihi salam wanda ta fara tun daga ayoyin farko na wannan sura wanda kuma a ciki muka ji yadda Allah subhanahu wataala ya taso da annabi Musa alaihi salam har lokacin da ya magana da shi da kuma ba shi sabon taura da ya yi da sabo zuwa ga Fir'auna da mutanensa kuma yadda Allah subhanahu wataala ya karfafe shi da dan uwansa Haruna sannan kuma ya ba su mu'jizoji waɗanda za su tabbatar da gaskiyar su a gaban Fir'auna sun kuma zo sun kuma gaya wa Fir'auna abinda Allah ya umarce su gaya masa sun yi masa wa'azi sun ja hankalinsa cikin lallashi da kalmomi waɗanda suke masu taushi ba su tsananta masa ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nema su yi hakan suka yi suka gaya wa Fir'auna cewa ya ji tsoron Allah ya saki banu Isra'ila da yake azabtarwa to shine a ciki nan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da babu labari game da wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam wanda take cike da dubin darussa masu yawa Allah ya ce wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba kuma lalle hakika mun nuna masa wato Fir'auna ayoyinmu gaba daya fatan daga wa aba sai ya karyata ya ki ba da gaskiya kala amma ya ce wa yake cewa annabi Musa a ji ta nani ta kurija na min ardi na bi sihirika ya Musa yanzu ka zo mana ne don ka fitar da mu daga kasar mu da sihirinka ya kai Musa فلن أتي يدك بسحر مثلي ولني شفت حقيقة ذاب ذو مكة خيمان ونسيري إرنسا فاجعل بيننا وبينك موعدا وكسن يا من ونلوك تتكال مدكي لا نخلفه نحن ولا أنت واندمو بذاب صابع مصبع خيما هكا مكان الزوع وذاب ونبلين أتاتكي. قال النبي موسى يأتي موعدكم يوم الزينة لوك تنها دور مدكو رانا الإيدي وأن يحشر الناس بوحا وما أتسروا متاني أغيتوا سلوك تولحا سلوك تنها الزينة. الله سبحانه وتعالى إلى ذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل الأبان فرعون ألا يكتشي والنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أريناه آياتنا كلها حقيقة منونا مدرع ومنونا فرعون تلك من آي يمون وتقول الله سبحانه وتعالى يا نونا وفرعون آي ينسى ولن نسكي ثبت التذكير النبي موسى عليه السلام هو يا إيلو هدنس يا إيلو فينس يا ذنسو أبيلي يا جيدا سندر النبي موسى عليه السلام تكي جوية وتزمم تزمم جيجيا يا جيدا لون قلن النبي موسى عليه السلام يتو كوما وافري قلينا حكي كما توجنا وما الله سبحانه وتعالى يا جر ربيسو دشي كرودا فري لرشن أبنسي يا شي يا جر ربيسو دفاري يا جر ربيسو دفرمتا دفاري دجني دأمبا ليروان waɗannan ayoyi ne da Allah subhanahu wataala ya nuna wa wato fir'auna wanda shi da mutanensa kuma fir'auna duk ya gani kuma ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin aikin matsafa kuma inda matsafa ne inda tsafi ne to za a iya samo matsafan da za su magance abin amma duk da ƙarshe baya samun wanda zai masu maganin abin sai dai su nemi annabi Musa alaihi salam ya musu addu'a Allah ya yi musu su yi alƙawarin an ya yi musu za su yi imani a fara da ƙarshe a yayi musu yin imani ko ba su ci gaba da abin da suke yi to Allah ya rantsuwa ya ce wala qad wala lamu din lamu qasam ce faddan kuma ni tahqiq ne wato ubangiji ya ce wallahi haƙiƙa lalle wala din zai nuna maka akwai abin mamaki wajen kafewar fir'auna da tsaurin gidansa da tsaurin kansa wanda kuma wanda yana nuna tsananin kafircinsa ta yadda duk waɗannan ayoyin ba su yi masa amfani ba ba su sa zuciyarsa ta yi laushi ba ba su sa ya yadda ya zubar da makamansa ba ya ƙi ba ne annabi Musa kuma wanda yana nuna ayoyin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa suna da yawa amma duk yawansu ba su amfanar da fir'auna komai ba ba su sa shi ya yi imani ba shi kaga ƙarfin hujja ko yawan hujja kadai wannan ba shi za ta sa mutum ya kalli gaskiya ba kasancewar mutum bai bi gaskiya ba ba yana nuna cewa ba a bashi hujja ba ne Allah ya iya bashi dukkan wata hujja amma idan ya zanto Allah bai yi niyyar shiryarsa ba to ba zai ga wannan hujja ba ba zai karɓe ta ba koda ko a zuciyarsa ya zo ya yi wato koda a zuciyarsa ya yarda cewa abinda aka gaya masa din gaskiya ne fir'auna ya tabbatar da gaskiyar annabi Musa alaihi salam daga ganin ayoyin da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam shi kansa a zuciyarsa ya yarda annabi Musa ba makaryaci ba ne ba matsafi ba ne amma taurin kai da tsananin kafircin da ya riga ya ratsa zuciyarsa ya ga ba zai iya fitowa ya sallama ba annabi Musa alaihi salam ya ce masa ya fuskance shi ya ga masa cewa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wani ala azunnuka ya fir'auna mafiya yace hakika ta sani cewa waɗannan hujjoji babu wanda ya saukar da su sai ubangijin sa mai daga amma dai kawai ina tsammanin kai dai halakakke ne ba za ka taɓa sakin abinda kake kai da kafirci ba Allah ce wajahadu biha wastaykhanatha anfusuhum zulman wa ulwa Allah ce suna jayayya da gaskiyar da Allah ya aiko annabi Musa da ita amma a zuci sun san gaskiya shi faɗa da su ba don kowa saboda zalunci da yake riga ya zame bai su da kuma girman kai da ya riga ya ci ƙarfin su haka ba za su iya yarda su fito su ce eh sun yarda gaskiya ne yanzu za su bi ba don haka ayoyin Allah da yawa an nuna fir'auna amma fakkan daba wa haka amma sai ya ƙaryata ya kuma ƙi yarda ya ma da gaskiya aka ƙarfafa waɗannan ayoyi cewa kullaha dukkaninsu waɗanda ake nufi da dukkaninsu a nan ana nufin dukkanin ayoyin da Allah ya ba annabi Musa ba ana nufin dukkanin ayoyin Allah ba domin ayoyin Allah suna da yawa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai da za ka gani ina halittun Allah ayoyinsa ne wanda suke nuna cewa shi ne mahalicci ɗaya abin bauta ɗaya to ba duka aka nuna wa Fir'auna ba amma duka waɗanda Allah ya ba wa annabi Musa alayhi salam Allah ya nuna masa su dukansu gaba ɗaya kuma ya gan su wannan cewa kulla haɗin aka ƙara ƙarfafa maganar don a ƙara fito maka da abin mamakinka wato al'amarin akwai mamaki a ce aya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba huɗu ba sai da ayatin bayyana ayoyi tara kuma dukkaninsu bayyanannu amma ba su sa Fir'auna ya tsadu da ya yi ƙauya ba wanda kamar da Allah subhanahu wata'ala yake ta wala kanta ala Fir'auna nuzul kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir Allah yake cewa hakika masu gargadi ana nabi annabi Musa alayhi salam da annabi Musa wanda suke tare da shi sun zo wa iyalan gidan Fir'auna ne shi kansa Fir'auna amma kazzabu bi ayatina kulliha wace sun karyata dukkanin ayoyin mu wato gaba ɗaya ayoyin Allah sun yi watsi da su Allah ke fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir sai muka kama su muka danbe su tamkar wanda yake gagara ba dole yake ko a nan zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya dunkule batun ayoyin ba a faɗe su daki daki ba domin a taƙaita bayanin saboda a baya can Allah subhanahu wata'ala ya ambace su a cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa nafsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ce hakika mun kama iyalan fir'auna to da shi kansa bis-sinin da shekaru da fari wa nafsin min ath-thamarati da tauyewar ƴaƴan itatuwa to rashin samun kyakkyawan amfanin gona Allah ce la'allahum yadhakkarun domin su wa'azantu har inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa arsalna alaihim al-jarada fa arsalna alaihim al-tufana wal-jarada wal-qumbala wal-safadi'a wal-dama ayati mufassala fastakbaru wa kanu mujrimin wa kanu qawman mujrimin Allah subhanahu wa ta'ala yake muka aiko musu da tufan ruwan tufana wato ruwan abin ambaliya ta ruwa wato tarka cinye gidajensu sannan muka aiko musu da fari da suka addabe su muka aiko musu da kullal wato farfata wanda ta addabe su ta hana su sakali muka aiko musu kwaɗi muka aiko musu jini dukkan waɗannan ayoyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ayati mufassala ayoyi ne daki daki da suka rika bin ɗaya bayan ɗaya wanda ta faru wanda ta faru wanda duk sallawar abu ya faru sukan zo su narere cewa annabi Musa lamma waqa alaihim ar-rizqu qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indaka lain kashafta 'anna ar-rizqa lanu'minanna laka wa lanudillanna ma'aka bani isra'il hada suke zo su bayyana cewa annabi Musa alaihi salam duk sanda wata azaba wata aya ta dauka musu ba ta zuwa su nemo matsafa sai dai su zo su bayyana cewa annabi Musa suna roƙonsa cewa ka roƙa mana ubangijinka saboda alƙawarin da yayi maka in kayi masa addu'a zai ansa maka in har ka yaye mana wannan bala'i da in ka shafta ala rijja wala magana ce ta mushriki wanda bai san Allah ba sai sai annabi Musa din ne zai yaye sai cewa Allah ne sai sa a gaba Allah fa lamma ka shafta alahu bi rijja sai ya inda bai ce da fa lamma ka shafa Musa alahu bi rijja ba saboda mai yaye warki dai Allah babu mai yaye wata musiba sai Allah subhanahu wata'ala amma saboda ban san Allah ba sun dauka yadda annabi Fir'auna yake nuna shi ne mai yi shi ne mai godawa shi ne mai hadawa in sun ji daɗi shi ne ya ga dama in sun ji wahala shi ne ya ga dama za ka zo su suke nema za ka sun suka suka zo da annabi Musa su suke masa magana da yadda suke wa Fir'auna da in ka shafta an yadda shi da lalumi dan da laka lallai tabbas mun yi rantsuwa idan ka yaye mana wannan azaba hakika za mu yi imani da kai kuma za mu sako bari Isra'ila da muke daure da su amma idan aka yaye musu falamma ka shawara alhum rizqa ila ajalin hum baliguhu ila hum yanzurun sai amma idan muka yaye musu wannan azaba zuwa ga wani lokaci da Allah ya riga ya rubu da za su kai gare shi sai ga suna karye wani alkawari da suka yi wannan duk suna cikin ayoyi mufassala da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam haɗi da hannunsa da kuma ainihin sandarsa wa asiriyar da fi jibita ta khuruj bayda'a min ghayri su fi jiddi ayatin bayyinatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qawman fasiqin allati tushidar da hannunka a cikin age wato hada hannunka da jikinka da gefen jikinka ta khuruj bayda'a wa nan zai fito bari kal yana haske kamar tucila min ghayri su ba tare da cuta ba ba dan wata cuta kamar albaras ko wani abu da ya same shi ba fi jiddi ayatin cikin ayoyi bakwai ta tara da muka baka إلى فرعون وقومه زوا فرعون المتالسة إنهم كانوا قوم فاسقين لن ليسوا سنتبت متالين فاسقين توراك الله سبحانه وتعالى يا لولا فرعون وأن أولي كما يأذن سدلي لك مالا وتؤتكي باب ولا أبن إذا ممتا بفين جيسبا وقال إلا أنت ولقد عريناه آياتنا كلها إلا أنت عريناه آياتنا بكمالها وتتكى أيوه من دون مسلم Allah subhanahu wa ta'ala jinkina ayoyin zuwa gare shi yace ayatina wala idafa ce ta tashrif da azama wato dan an nuna girman ayoyin a kuma nuna darajar su Allah subhanahu wa ta'ala yace ayoyin namu ne fa kazzaba amma fir'auna ya karyata wa aba yace yadda ya yi imani saboda kafirci da zalunci bai zo da bai karɓi abin da annabi Musa da annabi Haruna suka zo da shi na kadaita Allah da ya masa da'a ba duk da cewa a zuciyarsu sun yadda wannan abu daga Allah yake wa jahadu biha wa saykarata anfusuhum zulman wa udwa to wanda yake nuna maka yarda da abu kawai a cikin zuciya ba tare da baki ya furta ba gaɓoɓi sun aiwatar wanda baya furtar da mutum a wajen Allah da mutum ya yarda a ransa cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ne abin bauta shi kaɗai ne amma a bakinsa daban wani abu yake faɗa a aiwace wani abu yake to wannan sanin na zuciyar ba zai amfane shi ba da zai yi amfani to da ya amfani fir'auna domin fir'auna shi ma ya sani a ransa ya sani wa sai salata a kusuru a zuciyar har da ya ƙi ba ya da shakka ko da wato na cikin kwamu ba ya da shakka ko yaya game da gaskiyar annabi Musa amma duk da sun fito a baki sun nuna ba su yadda ba a aikata sun nuna ba su yadda ba sai ya zama wannan bai shigo da wato bai shigar da su musulunci ba dan da wannan kawai yana shigar da mutum iblis ma sai zama musulmi gobe shi ma ya san Allah ya yarda da Allah shi ne mahalicci har rantsuwa shi fa bi iznika har rantsuwa yake da Allah yana rantsuwa da izzarsa a wani gurin ba ce inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ne ba amma da yake a baki da aikace ya kare ta wannan abu sai ya zama bai amfane shi ba saboda haka ya fahimci wannan amma ya ci gaba da ƙaryata annabi Musa alaihi salam da nuna wa mutanensa cewa annabi Musa kawai ba wani bane faci makaryaci mai yaudari ya zo ne kawai yaudar mutane saboda wata bukatarsa da yake tare da ita shi ne ce kala a jita na da ta kurija na min arzika bi sihirika ya Musa fir'auna yake yanzu ka zo mana ne domin ka fitar da mu daga ƙasanmu da sihirinka ya kai Musa idan muka kula a nan fir'auna bai ci gaba da jayayya da annabi Musa alaihi salam domin hujjar annabi Musa ta fito fili ya yarda cewa annabi Musa ya fi shi hujja saboda haka yanzu ya koma wani salo da ban zai dauka a wasu guraren za mu ga jayayya ke ta yi da annabi Musa alaihi salam yana hada shi da mutane yana masa izini ana dariya to yanzu duk abin ya kare duk da annabi Musa ya zo masa da aya ya ga ayar a gabansa wannan sai ta sa ya canza salo yanzu ba maganar hujja yake ba yanzu yana magana ne ta ya hada shi da jama'a ya hada shi da mutanen gari tashi a yi masa tokun alazi ne a jefe shi a kome shi ya kula cewa inda baki baki da baki ne da hujja da hujja ba zai iya da Annabi Musa ba. Inda farko ku kula ai barazana ya fara wa Annabi Isa Annabi Musa la ilaha illa ilahan ghairi ila aj'alannaka min al-muslimin. In kace za ka rike wani abun bauta ba ni ba to za ka waye gari ka zanka cikin daular ruhu irin mutanen da nake daurewa la aj'alannaka min al-muslimin. Sai sa akwai wasu suna nan da suka yi min gaddama suka ja da ni suna ta daure kai ma in kace za ka waye gari cikin su bai ce zan daure ka ba sai ya nuna maka cewa akwai wasu daurarru ba can. Ba fa shi ne farko ba saboda haka akwai wanda sun riga shi kuma sai da tara la aj'alannaka kai ma zan sa ka cikin su. Dalilin Musa ya ce awa da ke cika bishai bishai suka bishai mu ko da na zo da wata hujja ban yadda nan sai ka kama ni ka daure da aure ya dauka da wata aiki sai ke fa'ati biha in kunta min al-sadiqin. In gaske ne a kawo hujja bai san Annabi Musa alayhi salam Allah ya kushe da wata hujja da Fir'auna ba zai iya ja da ita ba. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وهنا النبي موسى عليه السلام زي جيفا تسدسا زي كو إذا مجيجي زاشنا مبين أروبا روبا وواني أبيكي مدودو حتى كمر مجيجي أبيكي جن زاشنا وانا زاع يده فإذا هي بيضاء للناظري يفتود عن منسا لكشكيل منسا كو إذا فتود زي قلت أنا حسي كمر يتكي حتى توكلا أنا حسي حتى لي حتى لميتا على لمن حوله إن هذا للساحر العليم. طيب وأنا فضل وقرر لما تأتيه قرر لما تأتيه ساحر عليم وقرر لما تأتيه تولى قدمة تأتيه دعوه يزوه باشر أقل زي تبوئة لبي موسى عليه السلام بشي طيبة تأتيه إن هذا للساحر العليم. وقوة زي حد أقول لها يا جماعة شو أقوم وانت سنير الناس اللي يزود الشيء ya zo da mummunan manufa ba sai yayi ne zai zo dan ya yayi wa kasa hidima ba yayi wa al'umma hidima a'a ya zo ne dan ya kwace mulki daga hannun ku mutanen Masar ya ba wa kansa kuma ku duya kore ku ce ku li yuri an yukhrijakum min ardikum bi sihri fa ma ta'muru yana so ne zai kore ku gaba daya daga kasar nan da take rinsa sauke masu mutane da zo da nashi manya-manyan hadawansa ne waɗanda duk suna biye da mutanensu a gwamnatinsa waɗanda yanzu a batun ake yi na ko su ba da wani haɗin can ko kuma su rasa mutanensu ƙarshe ma su zama wadatattu dukkaninsu a biyar da suke ci. Shi ya sa a karan farko yau Fir'auna yake tambayar shawara na Fir'auna yake tambayar wani shafa ma za ta amuru to me kuke gani shi da yake cewa la uriku ma uriku illa ma ara wa ma ahdiku illa sabila rashad kun ga ba abinda na gani shi nake nuna muku shi nake so kuma duk abinda na muku shi ne take wala ce wala shi ne logic din sa da wanda yake wa mutanen sa magana ba ba tare shawara to amma yanzu da yaga shi ta bangaren sa ba zai iya yi da Annabi Musa ba sai yake so ya hado da jama'a da kuma wannan tabi'a ce ta dukkan wani bai fada da gaskiya yayin da ya kula cewa ba shi da hujjar da zai kare ƙaryarsa to zai kokarin hada wannan mai gaskiya da jama'a saboda jama'a su taya shi fada kuma zai guji wani abin da jama'a suka fi damuwa da shi sai ya ce to ya zo ne don ya kawo muku matsala cikin wannan abu yan kasuwa ne ce to ya zo don saboda ya lalata muku harkar kasuwanci ce wallahi ba ku yarda ba idan ma'aikata da shiko ya zo don ya kawo muku matsala a cikin harkar ayyukan a kwace makamanku a bama wasu su ba su yi mu yadda ba manoma da ya ce to ya zo ne don ya lalata harkar noma saboda haka sai kowa sai a zo masa ne sai abinda aka san cewa kuma Fir'auna ya kula ya san cewa abinda yake ake wato takaba da shi a lokacinsa shine sihiri a wani lokacin shi ne babban abin da kowa yake takama da shi gwargwadon yadda shi ya kware a wajen sihiri ko kuma gwargwadon yadda yake tare da kwararru a wajen sihiri wanda shi ke nuna babban matsayinsa to sai ga cewa babu abin da zai iya danganta Annabi Musa alaihi salam da shi sai sihiri kuma ya ga abin da suka zo da shi yana yin kama da abin da masu tsafi suke yi kaga abu yadda ga yadda yake amma shi dan ka lokaci kaga ya canza sama an a wadan daga wajen matsafa ake gani kaga ga kasa ana ganin ta a cikin koko da an rufe ta an bude a ga shinkafa wala an da shinkafa da wake har da sala kaga sai yake cewa to ya ga sanda kuma daga nan ta riki ta zama miciji ga hannu amma kuma yana haske kamar toci wanda sai ya sa ya ga to in ya ce sihiri ne su za a fi yarda saboda ana ganin masu sihiri an ga irin yadda suke yi saboda ta sai ya ɗauki wannan kuma sai ya mai da annabi Musa alaihi salam da mutanensa a matsayin wasu waɗanda suka zo karɓar mulki wato manufar da suka zo sun zo ne su karɓi mulki wato annabi Musa alaihi salam ya zo da wannan sihiri ne domin ya amfani da shi ya fitar da shi da mutanensa daga ƙasar Masar ya karɓe mulkin shi ne ya ce a jiktana shi ka zo ne ka zo mana ne da tukurijana ka fitar da mu yanzu shi fir'auna ba magana yake ta shi kadai ba tunda da ya haɗo jama'a yanzu shi yanzu shi tare da jama'a yake annabi Musa shi kuma shi da ɗan uwansa Haruna su kadai ne yanzu da jama'a ne ake faɗa da tukurijana dan ka kore mu min arzina daga ƙasarmu ba mata annabi Musa alaihi salam ana kafi shi a gidan ya a gidan ya girma ko daga wani guri da ka zo daga Madiyana amma ɗan gidan ne a nan ƙasar aka haife shi amma da shi ya zama ba ɗan ƙasa ba in ba ya ce yana mulkin idan ta hanyar sihirin ake samun mulkin ya zo da nashi wanda ya fi fir'auna ba sai fir'auna ya sauka ba me ne zai kare kishi kai ma ka yi nasa mulkin ne da masu tsafin to yanzu in na zo da nawa sai ka sauka amma ba wanda yake so ba shi ne ƙoƙarinsa ya nuna cewa annabi Musa ya zo ya kwace mulki ne ko kuma yana so ya ce ya nuna cewa a kwace ya kwace banu Isra'ila akwai banu Isra'ila saboda shi Fir'auna kamar da kuka sani da Kifte ne a fito daga kabilar Kiftawa annabi Musa kuma ya fito daga cikin banu Isra'ila banu Isra'ila kamar da aka sani a tarihi hijira suka yi ta zo Masar wanda suka fitara suka ji kisa annabi Yusuf alaihi salam suka fara kawo Masar sauran ɗan uwansa suka dawo Masar suka zauna haka daga nan banu Isra'ila suka yi abin nan yawa a cikin garin Masar suka abin nan saboda ka su ki dawa su ne masu ƙasa su suke mulki yanzu yana so ya ce annabi Musa ya zo ne don ya haɗa kai da banu Isra'ila da suke cikin Masar su haɗu su yi ƙarfi su yaƙi Kiftawa kore su kaga ya shigo da batun ƙabilanci duk wannan hanyoyi ne na wanda yake sanya kawo wato ya cimma wani mummunan burinsa zai fito ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyar maganar ƙabilanci da nuna cewa ana so yanzu a zo a ƙasƙanta ƙabilar su saboda haka sai ya mayar da abin faɗan ba da shi ake yi ba da zaluncinsa Fir'auna azzalimi ne wanda zaluncinsa ya addabi kowa duk da cewa ya fi addabar su banu Isra'ila akan mutanensa amma babu wanda yake jin daɗin mulkinsa mulki ne na kama karya gaba yanzu yana so ya amfani da wannan damar ya fito da batun ƙabilanci annabi Musa alaihi salam matsafi ne da ya fito daga cikin banu Isra'ila kuma yana so ya kwace mulki ya dade shi hannunsu don haka a jiki tana tunan da ke ka'izu shin yanzu ka zo mana ya hanzu ka inkari ne ga annabi Musa alaihi salam shi ya sa ya kawo rantsuwa falala yannaka bi sihirin mulki to falal dai tabbas haƙiƙa za mu zo maka da wani sihiri irin sa wato irin naka ba yana nufin irin sa a ƙarfi ba yana nufin a jinsin wato jinsin sihirin irin naka amma na namunsa ya fi naka a nan ba yana nufin shi ya zo da sihirin mutum da shi an san bai iya ba yana nufin ya kawo matsafa waɗanda za su zo da tsafin da ya fi na annabi Musa alaihi salam tunda sihiri karar kansa shi kaɗai ba zai zo ba dole sai an zo da mai jinsa sannan a gan shi abinda Fir'auna yake nufi da wala nafsi yannaka fala nafsi yannaka bi sihirin mislihi so yake ya dakushe abinda ya fara shiga zukata na jin cewa annabi Musa alaihi salam kan gaskiya yake sun ga wasu abubuwa da suke nuna haka to yanzu yana so ya dakushe wannan abu daga zuciyarsu taya zai yi ya kawo wani abin da ba su je su shi ne ya kawo wasu waɗanda za su yi abin da ya fi nashi kaji kenan ya nuna sheki ba wai annabi ba ne kuma abin da ya fi kasa ba gaskiya ba ne don ga wasu sun zo da abin da ya fi nashi saboda kar a manta duk wannan abin ya zo ne bayan wasu abubuwa da aka yi suka yi ta faruwa bayan abubuwa da suka yi ta faruwa tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna da ayoyi da suka yi ta gani wanda muka karanta su daga cikin suratul A'raf ayoyi daban-daban wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo wanda ƙarshe har aka zo ga wannan mataki to waɗannan ayoyin da suka yi ta bayyana ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya lalle za su iya sa wasu daga cikin mutane su fara tunanin anya a su wannan kuma bai fi Fir'auna da gaskiya ba ga shi abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru duk kowa mun ga shi yake da gaskiya shine Fir'auna yake so to ya kashe wannan abin da ya dan fara suka dan fara ji ta yaya shine ya zo da wani matsayi ko wasu matsafa waɗanda za su zo su yi abin da ya fi na Annabi Musa kaga shi kenan Annabi Musa ya koma baya to shine wannan magana ta Fir'auna har ila yau tana nuna cewa ya fara karaya to hala la yallaka da sihirin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan ta fara nuna karayanta kuma ya shiga cikin ruhu ya fahimci cewa lalle wannan abin da Annabi Musa da shi da yazo da shi tabbas gaskiya ne kuma in aka yi take to lalle zai yi rinjaye haka sai yake kokarin yanzu ya samu wata hanya da zai jefa wa mutane shakka ko ya jefa musu kiyayyar Annabi Musa a zuciyarsu babu abin da zai gaya musu su ji sun tsale shi sun ki shi su fito kuma wato kansu da kwakwarsu su yaƙe shi kamar ya ce zai kore zai raba su da kasarsu wata cewa raba mutum da kasarsa kamar yanke masa hukunci kisa ne sai sa Allah subhanahu wataala ya haɗa su wala wallahi katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'alu illa khayrun Allah ya haɗa fita daga ƙasa fitar mutum daga ƙasa da kisa da kashe shi ya haɗa su guri guda saboda a raba mutum da ƙasarsa mahaifarsa to wani ya gwabace rasa ransa saboda ka sai ya fito da wannan ba zai iya cewa ya kakkashe ku ba don ya kula cewa Annabi Musa ba alamar cewa ya zo da niyyar ya kisa to amma dai in ya karɓi mulki to zai yi amfani da mulki ya kore ku sai ya fito da wannan don haka sai yake cewa fara na yallaka bi sihirin mutum za mu zo maka da wani sihiri kwatankwacinsa kamar yadda muka ce wannan salo ne na azzalumai a kowane lokaci kowane lokaci idan zalunci ya yi zalunci to duk wani wanda zai faɗa musu gaskiya in ya fito za su ɗauka za su ƙoƙari nuna mutane cewa ya zo da wata manufa ne ba gaskiyar ta kawo shi ba ya zo da manufa ne ko manufa ta siyasa ce ya zo ne don ya karɓi mulki ko a ce ya zo ne don ya kawo tafarraƙa cikin mutane ko ya zo ne don kaza ko ya zo ne don ya samu kuɗi wato za a yi ƙoƙarin a ɓata manufar da ya zo da ita da wata tuhuma ta ƙarya wadda babu wata da ba ta da wani hatasi sai a ce to abinda duk kake takama da shi za mu zo maka da irin ta idan kana takama da nagarta ne to akwai da sun fi ka nagarta in kana takama da ƙarfi da akwai da sun fi ka ƙarfi in kana takama da kyawawan ayyuka ne akwai da suka fi ka kyawawan ayyuka saboda ka duk abinda kake takama da shi muna da wanda suka fi naka bala na biyan naka bi sihirin mutum ka zo maka da irin nasu kuma wanda ya fi naka kamar su cewa wanda gaskiya yake ɗauke da ita to shi wanda yana tare da Allah kuma imanin sa ba zai raurawa ba wannan kuma gaskiya da yake ɗauke da ita da wannan imanin da yake tare da shi shi zai sa Allah ya maka ba kuma shi zai sa ya nasara shi ya sa zaƙin baki ba shi ke nuna gaskiyar mutum ba dan mutum ya iya zaƙin baki ya iya maganganu ba shi ke nuna cewa mai gaskiya ba ne haka zai iya zaƙin baki amma da ƙarshe kuma ya halakar da al'umma ga Fir'auna yadda yake nuna cewa shi ɗan kishin ƙasa ne kuma ba zai bari a cuci al'ummarsa ba haka zai iya fitowa ya tunkari Annabi Musa alaihi salam da duk abin da zai iya don ya kare ƙasarsa ya kare jama'arsa da wani zakin bakin karshe ya ja jama'a su aka suka fada suka dubi a cikin wasu kala za ka dukkan wani wanda zai zo da zakin baki ba shi za ka duba ba ka duba aikinsa ka ga me yake yi me ya yi a baya me kuma yake yi yanzu me kuma yake niyyar yi wani dalili yake ɗauke da shi wata hujja ya zo da ita wanda shi ne zai sa ka gane gaskiyarsa amma in kawai ka rubi da zakin bakinsa to wanda zai iya kai ka ga halaka kamar yadda Fir'aun ya kai mutanensa zuwa ga halaka saboda haka yake faja albayda na wani ka mawida ka sanya mana wani lokaci tsakaninku da kai mawu'in anan yana iya ɗaukar masdar idan masdar mene ne wato mu yi alkawari tsakaninmu da kai faja'al lana bainana wa bainaka mawidan ay wa'da mu yi alkawari tsakaninmu da kai wanda mu da kai ba wanda zai saba mata zai iya zama wannan mawidin zai iya zama ismu makani zai iya zama ismu zamani mawidin zai iya zama gurin da mu yi wurin alkawari mu yi wani guri da za mu yi alkawari da kai ko kuma mu yi wani lokaci da za mu aje da kai to ina ka ce an yi alkawari kuma ake alkawarin nan ba za a saba shi ba dole ne alkawarin ya zama yana da lokaci dole ne ya zama da guri saboda haka kalmar mawidin duk ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku ta kunshi shi alkawarin karan kansa ta kunshi lokacin alkawarin ta kunshi wurin alkawarin shi yasa za mu ga a gaba waɗannan abubuwa sun fito mawidin ka ɗauke shi a matsayin wa'adan alkawari to abinda zai ƙara ƙarfafa shi la nukhlifuhu nahnu wala anta wanda ba za mu saba alkawarin da ba za mu saba ba kalmar la nukhlifuhu tana nuna alkawari in ka ɗauke shi ismu makan ne makanan zuwa zai nuna maka cewa eh mawidan ana nufin gurin da za mu yi alkawari mu haɗu da mu in ka ɗauke shi lokaci yake nufi to shi ma an tsara annabi Musa alaihi salam ya ce mawidukum yawmun zina wa yuhshar an-nas duha to lokacin da za mu yi alkawari shine ranar idi kuma a tattaro da mutane da hantsi in aka yi magana tattaro mutane dole ya kasance akwai wuri tunda za a tattara mutane ba wuri dole akwai wuri sannan ranar idi an san ranar da ake lokaci ne wanda sananne ne a gurin kowa saboda haka kalmar mawidan anan ta ɗauki duka abubuwa guda uku ta ɗauki lokaci ta ɗauki shi kansa alkawarin ta ɗauki lokacin alkawarin ta kuma ɗauki wurin alkawarin ce makanin zuwa kuma ya zama wuri ne tsakatsaki wato wuri ne wanda daga ko ina mutum zai iya zuwa ba tare da ya wahala ba ba wanda ya yi gefe can ba ba wanda ya yi can gefen gabas ba ko ya yi can gefen yamma ko can gefen kudu ko arewa a ya zama tsakiya ne ta yadda ko daga ina mutum ya zo cikin sauki zai iso gurin sannan suwa zai iya ɗaukar ma'anar makarin mustawiya kamar yadda wasu malamai suka fassara shi wato gurin da zai zama daidaitacce ba guri mai tudu ba ba kuma mai rani ba guri da in aka tsaya da mu da matsafanka wato da ni da matsafanka ko ina mutane suke za su iya hango ba mu yi tudu ba yadda wani ba zai gano mu ba ba mu yi rami na can gwari ba yadda wani ba zai gan mu ba da zama na ko daga ina za a gan mu don a fahimci kowa abin da ya yi a gane wanda ya yi nasara da wanda bai nasara ba don kada gaba a zo a yi rinsu wanda yake shi ne ya cinye kawai rinsu aka yi masa ba a bashi ba yadda kowa zai zama shaida shi yasa sai ya nemi guri wanda yake makalar zuwa guri wanda yake tsakatsaki kuma wanda yake daidaitacce ba guri mai kwari ba ba kuma guri mai tudu ba wanda duka fassarorin guda biyu sun zo daga magabata sun yi fassara da wannan wanda kuma dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu lafazin zai iya ɗauka kalmar siwa makaranta alƙura sun karanta ta da siwa sun kuma karanta ta da suwal kuma dukkan su rubuci ne lokaci guda biyu amma suna ɗauke da ma'ana ɗaya za mu tsaya a nan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya mai mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.